بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بارك الله فيك حضوة ومن يمتشي لنا الصبر. يوم 25 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda ya dace da lissafin 14 ga watan Maris 2026, daga wannan masallaci na Garki Area 8 a cikin birnin tarayyar Najeriya, Abuja. A darasa mu na tafsirin watan Ramadan na wannan shekara ta 1447, a yau insha Allah muna fatan za mu darasi na 40 kenan a cikin jerin gwanan darasan tafsirin suratul Baqara, wanda muna cikin tafsirin ayoyin da suke magana akan wato irin karya alƙawari da rashin arzikin da Yahudawa suka ainihin wato yi wa addinin Musulunci, suke wa Allah madaukakin sarki. Ba mu tashi ayatul araba
98
aya ta 98, fadin Allah madaukakin sarki,
man kana
aduwwan lillahi. Na'am, bismillah. A'udhu
billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل فإن الله عدو للكافرين.
Allah madaukakin sarki yana ci gaba da bayyana mana irin halaye na rashin kirki na Yahudawa, wanda mun ji cewa cikin abin da suka aikata shi ne suka bude sharadin cewa in dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa musu tambayoyinsu, to za su musulunta, za su bi shi. Daga cikin tambayoyin da suka yi mai suka ce, wane ne abokinka cikin mala'iku, wane ne wanda yake kawo maka saƙon Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu Jibrilu. Sai suka ce su ba za su imani ba, saboda Jibrilu abokin gabansu ne, saboda shi makiyinsu ne, shi yake kawo azaba, suka yi ta kawo shigohi marasa kan gado. Shi ne Allah madaukakin sarki yake musu bayani cewa waɗannan shigohi ba za su kai su ko ina ba. Allah ya fara da faɗin ayata ta gabata wanda muka ci a karatunmu na jiya, kul man kana aduwwan li jibrila. Allah ya ce fa innahu nazzalahu ala qalbika, wanda yake cewa shi yana gaba da Jibrilu, to ya sani da cewa shi Jibrilu ya saukar da alqur'ani ne zuwa ga zuciyarka bi idnillahi, da izinin Allah ba yin kan shi bane, musaddiqan lima bayna yadayhi, kuma shi wannan alqur'ani yana gaskata abin da ya gabace shi, wa hudan wa bushra lil mu'minina, kuma shari'a ce albishir ne ga mu'minai. Sai Allah ya ci gaba da wannan zancen ya ce, man kana aduwwan li jibrila alillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwwan lil kafir. Wanda dai ya ce shi yana gaba da Allah, yana gaba da mala'ikun Allah, wa rusulihi yana gaba da annabawan Allah, wa jibrila yana gaba da Jibrilu, wa mikala da mikaila fa inna allaha aduwwun lil kafir. Wai sani cewa Allah yana gaba da kafirai. Wato anan Allah madaukakin sarki yana bayyana mana cewa ba bambanci tsakanin kake malaika guda daya ko kake annabi guda daya ko kake wani manzo guda daya ko kake daya daga cikin su kamar kana kin su ne duka duk wanda kake a cikin waɗannan to ka kullake ya da Allah kuma waɗannan suna cikin waliyan Allah kamar da Allah madaki sarki a wajen kitabi allazina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'min bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuduna an yattakhidhu wala zalika sabila sai Allah yake ulaika humul kafiruna haqqan wanda suke cewa bari mu zabi wasu annabawa mai imani da su mu bar wasu annabawa ai dai mun yi iya abin da za mu iya Allah yake waɗannan su ne kafirai na gaskiya suna so su dauko wata karfar hanya cewa eh mu mun yadda da annabawa ne amma annabawa da ba namu bane saboda ba dan garin mu bane ko ba dan kabilar mu bane ko ba dan jinsin mu bane Allah yake ulaika humul kafiruna haqqan wannan su ne tsantsar kafirai wa adadna lil kafirina azaban muhira su sotin misai Allah yake mutan da makafirai azaba ta wulakanci sai ka wanda duk yake wani annabi cikin annabawan Allah guda daya ko yake wani manzo cikin manzannin Allah ko yake wani malaika cikin malaikun Allah to da shi yake daya da yake duka hukuncin sa daya Allah yana fada a cikin hadisin Qudsi yace man adani waliyyan faqad adantuhu bil haqq wanda duk yayi gaba da wani majinci na ko guda ɗaya waliyyan ko kwaya ɗaya ne Allah yace faqad adantuhu bil haqq to ina kiran shi ina gayyata shi yazo mu buga yaki shine anan Allah madaki sarki yake ambaton waɗannan gabobi man kana aduwan lillahi wanda yake gaba da Allah wa malaikati ko yake gaba da malaikun Allah wa rusulihi yake gaba da manzannin Allah wa jibrila wa mika zamu ga cewa anan bayan an ambaci malaiku ga baki ɗayan su sai kuma aka sake ambaton waɗannan guda biyar wato min ba'di aqafu juz'i 'ala al-kulli a ambaci abu gaba ɗaya sannan sai kuma a ƙara ambaton wasu don nuna fifikonsu kamar tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi idni rabbika haka kamar wa fakihatun sai Allah ya ce mene wa nakhlun wa rumman kaga al-fakiha ababen marmari kuma daga cikin su an-nakhl wa rumman suna cikin su ko ya zama an yi wannan ambaton ne don nuna ikhtisas ko kuma ambato ne saboda su biyun nan a kansu ne mas'alar jibrilu shi ne wanda yahudawa suka yi kwancin ɗinsa suka ce ba sa ƙaunarsa sai suka ce su sun fi ƙaunar mika'ila saboda jibrilu yana kawo azaba shi ko mika'il shi yake kawo sassauci shi yake kawo ruwan sama shi yake rabon arziki da haka shi mala'ika ne mai tausayi shi kuma jibrilu shi ake turowa ya yi azaba suka ce to suna son jibrilu a afwan mika'il amma ba su san jibrilu sai Allah ya sake ambacin su biyu saboda kabiyar a kansu ne shi sa aka ambace su karar aka ce wa jibrilu wa mika'il bayan an ce wa mala'ikaci domin suna cikin wa mala'ikaci fa inna allaha aduwwul kafirina dali Allah yana gaba da kafirai to sannan a wajen manzanni dama su kansu mala'iku cikin manzannin Allah su kuma Allah yana cewa Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas Allah yana zaben cikin mutane ya sanya wasu a matakin manzanni haka nan ya zabi wasu ma cikin mala'iku kamar yadda Allah madaukakin sarki ya zabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da annabi Isa da Musa da makamantansu haka kuma Allah ya zabi manzo cikin wato mala'iku shine mala'ikatu Jibril alaihi salam shine kamar a ce jakada as-safir baina Allah ta'ala wa baina anbiya'ihi wa rusulihi shine kamar wato dan sako da ke zuwa ya kawo sakonni ya shiga tsakankanin Allah madaukakin sarki da ainihin wato annabawa kuma Allah ya ce wa ma kana lil bashari an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan ko Allah ya aiko da wani manzo shi ne manzo cikin mala'iku kenan Allah ya zubi mai mala'ikati rusulan wa min an-nas sai Allah ya aiko da wannan manzo cikin mala'iku sai ya zo ainihin wato ya isar da sakon Allah ga manzo cikin mutane, kuma su mala'iku da ake ta kokarin ai musu wannan mummunan shaida, su bariya na Allah, kamar yadda malamai suke ta'arifin su cewa hum ajsam ko makhluqatu nuraniyyah, wasu halittu ne da Allah ya halicce su daga haske, wanda suke kuma ghaibiyyatu, wanda ba a gano su, ba wani ɗan adam da yake ganin su ko yake da ilimi cikakke game da su, innama yana cikin wato imanin da Allah ya umarci mu mu yi shi ne mai imani da mala'iku, kamar yadda ake faɗa a cikin wato rukunan imani, ko imani da Allah, imani da manzanni, da littattafai, da mala'iku, da ranar tashin alkiyama. To a jumlace wajibi ne musulmi ya yi imani da cewa akwai wasu halittu na musamman ana ce musu mala'iku, wanda Allah ya halicce su daga haske, ba su da jinsi, ba su da namiji ko mace, sannan ba ta tanasul, ba ta haihuwa, ba ta haihuwa da mutuwa irin yadda ɗan adam da aljani yake. Allah ya halicce su don su yi hidimomi na musamman na biyayya gare shi. Abincinsu shi ne ambatan Allah, tasbihin Allah, sannan ayyukansu kowaɗanne akwai wanda Allah ya ɗora musu wani aiki wanda shi suke yi, ba sa saɓawa, ba sa canzawa. Akwai muhimmai da ake lissafawa na musamman, akwai mala'iku da ke tare da mu waɗanda suke wato alkataba kenan, masu rubuta ayyukan da muke yi, masu kare mu daga ainihin shaitan, suna tare da kowa. Akwai mala'iku wanda Allah ya wakilta don su yi tambayar kabari, wanda ake ce musu munkar wa nakir. Akwai mala'iku wanda Allah ya wakilta don su zama masu ɗaukan al'arshinsa, wa yahmilu arsha rabbika fawqahum baydan samaniya. Akwai mala'iku wanda suke gadin gidan wuta ƙarƙashin jagorancin wana dawuya maliku liyaqdi alaina rabbu, ana ce mishi maliku. Akwai mala'iku wanda suke gadin aljanna, wanda suke ƙarƙashin jagorancin wani mala'ika da ake ce mai ridwan. Haka dai, haka dai mala'iku kala daban-daban. Akwai waɗanda su ne masu zuwa ɗaukar rai, suna tare da malakul maut, shi mala'ikan mutuwa sunan shi kina cikin alqur'ani malakul maut, qul yatawaffakum malakul maut maut alladhi wukila bihi. Amma ya zo a cikin wasu adabiya, cikin wasu literatures da ba su inganta ba, ana ce da shi azra'il. Da haka malamai suna taka tsantsan wajen kiran shi da wannan suna, saboda bai tabbata ba a ingantaccen nassi, ya zo ne a wasu nassoshi masu rauni. To shi mala'ikan mutuwa yana kuma tare da jama'arsa, wanda iri biyu ne. Idan zai je ɗaukar ran mumini, yana da irin mala'ikun da yake gayyatowa, mala'ikun aikin ɗan ɗaukar ran mumini. Idan zai je ɗaukar ran kafiri ko wani fajiri, yana da mala'ikun da yake gayyatowa da su ne da Allah ya rantsa da su, wannan nazi'ati gharqa. Saboda haka yana da tim guda biyu da yake aiki da su, tim da suke taya shi ɗaukar ran mumini, wanda za su dinga bi a hankali suna ya ayyatu an nafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya. Allah ta sa mu na cikin su. Yana kuma da waɗanda suke wato baƙaƙe masu kaushin hali, waɗanda ba ka ji ba sa gani, waɗanda suke taya shi ɗaukar ran kafiri. Allah ta tsare mu daga kafirci da irin ran ɗaukan kafiri, ɗaukar ran kafiri. Sannan akwai mala'iku kuma waɗanda suke wato waɗanda aka wuce gasu don azabar kabari. Akwai mala'iku wanda suke gasu nan da iri daban-daban, kala-kala, kowa da aikinsu. Sannan akwai mala'iku as-sayyahu, waɗanda suke su kuma masu yawo a bayan duniya, suna neman ina ne inda ake wa'azi ko ake karatu al-Qur'ani, suna ɗauka a tanda tsin mutane. Akwai mala'iku waɗanda suna zuwa duniya ne kawai su ɗaya, su ɗaya suke shigowa duniya, da suka fita ba za su koma. Akwai masu tsawaki kullum a baitul izza, wanda yake sama, wanda yake daidai sai Ka'aba sama. Duk waɗannan hadisai ne mabambanta, malamai suka kalla suka fitar da waɗannan ilmomi da waɗannan bayanai da suke da alaƙa da rayuwar mala'iku da irin duniyar da suke ciki. Sannan akwai kuma mala'iku dubban miliyoyin da ba a san adadinsu ba, to wanda Allah yake cewa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, ba wanda ya san adadin mala'iku, wato sojojin Ubangijinka sai shi. To wajibi ne mutum yayi imani da cewa da gaske akwai waɗannan halittu masu suna malaiku kuma da gaske Allah madaukakin sarki ya halicce su ne dan buwayarsa da hikimarsa dan su wata hidima ta musamman sannan kuma su ba su saba wa Allah ba ta cin abinci sai dai su ta tasbihi ba ta yin tanasuli da aka ba ta da sha'awa ba su da jinsi babu namiji ko mace a cikinsu sannan kuma ba ta mutuwa irin mutuwa ta al'ada sai sanda Allah ya ga dama yasa aka hura kawo zai umarci su gaba daya daga cikinsu wanda yake so su mutu su mutu to anan an ambaci guda biyu su ne Jibrilu da Mika'il waɗanda su ne manya-manyan wazirai ko a ce hakimai cikin mala'iku shi Jibrilu kamar yadda muka faɗa tun ajiya shi ne shugaban mala'iku gaba gida Allah yana kiran shi da Ar-Ruhul Amin ko Ruhul Qudus wanda yake Allah ya ba shi ƙarfi ƙarfi na ban mamaki wanda ba a taɓa ganin wata halitta ta Allah da irin ƙarfin shi ba shi yasa daga cikin wato falalar da Allah ya yi ma addinin musulunci da ya zama shi wannan mala'ika da tsananin ƙarfi shi yake kawo ne allamahu shahidul quwa bumirratin fastawa saboda shedanin aljanu suna yin gangan ko ada su tari wasu mala'iku don su ji wani abu na cikin bayanan gaibi da shi mala'ika Jibrilu ba wanda zai iya zuwa ba kusa da shi a cikinsu ba wanda zai iya dangancin ya zo kusa da shi ballantana ya ji wani abu da ya kuma zala sallallahu alaihi wasallam ko ya rikita wata aya ko wani abu sai Allah ya kira shi da suna wato mai ƙarfi sunan shi kenan Jibrilu kamar yadda muka karanta amma kamar yadda malamai suka faɗa kamar kuma ya ce akwai lahaja kala goma wajen karanta sunan Jibrilu wasu suna karanta shi da wannan Jibril din wannan shine lughatul ahadul hijaz da aka ga cewa Qur'ani ya zo da ita kamar shine default abin nan dialect sannan wasu suna karanta shi da Jibril da fata Jibril da maimakon Jibril da kasara wannan ita ce qira'ah Ibn Kathir Al-Hasan Al-Basri shi ma aka yi karanta Ibn Kathir yana karanta Jibril sai aka ce me yasa kake karanta Jibril ba za ka karanta Jibril ba sai ya ce ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil manami Jibril na taɓa yin mafarki sai na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatun alqur'ani sai ya karanta min da fataha yace dan haka har na mutu wannan canza wannan karatu yace hujja shi kenan sai yake karanta wasu kuma suna karanta shi da Jibril a ƙara wato alhamza tsakanin ra'u da lam ko da ya wani ita ce irin kira'ar jumhurin masu karatun qur'ani a ƙasar kufa su kisa'i da makamantansu ita ma wata lahaja ce ta larabawa da ake ce musu qais wata min suna ce karanta da Jibril akwai masu karanta shi da Jibril kamar irin wancan da ya gabata amma shi ba sa jabbada ba sa ilin sai suke Jibril wannan Jibril ko Jibril ita ce kira'a Abubakar ibn Asim haka yake karanta shi akwai masu karanta shi da madda a tsakankani Jibra'il an samu cikin tabi'ai Ikrima Maulana ibn Abbas haka yake karanta shi sannan akwai masu karanta shi da irin wancan da Ikrima amma kuma da wata madda daban Jibra'il wanda yake irin fatan na karatun Amsh Suleiman ibn Mihran akwai wata lugha ta Asad ta Banu Asad ita ce ta yi kama da yadda muke faɗa da Hausa shi ne suka da Jibril da nurun a ƙarshe maimakon lam Jibril wannan lugha ce ta Asad duk da yake babu wani cikin ƙurra'u da yake karantawa da ita kamar yadda malamai suka faɗa amma za ga ko daga nan ne Hausa suke cewa Jibril ko kuma dai kawai coincidence ne wallahu a'lam amma dai wannan lugha ce cikin lugha ta Larabawa suna faɗin sunan da Jibril kamar yadda wasu Hausawa suke rubutawa to haka ne shi ma Mika'il shi ma yana da lahaja wajen guda shi da Mika'i, Mikiyal, Mikala da sauransu. Wannan duka ya faru ne saboda waɗannan kalmomi asalatan ba larabci bane. Idan ya shigo cikin larabci sai kowanne balarabe sai ya kayyafa kalmar daidai da irin lahajarsa yadda zai ne sauki a baki. To daga nan ne aka samu waɗannan bambance-bambance. Malaman harshe suna cewa Jibril ma'anan shi Abdullah, Mika'il ma'anan shi Ubaydullah, bawan Allah babba da kuma bawan Allah ƙarami. Wallahu a'lam. Har ila yau malaman musulunci sun yi magana a kan hukuncin sanya wa mutum sunan mala'ika. Ina hukunci haifa maka ɗa ka sa mai suna Jibril ko Mika'il ko Maliku ko Ridwan ko makamantansu? Ina hukuncin haka? Wanda muna ganin ga sunayen nan da yawa cikin mutane. To amma a fiqhin musulunci mai hukunci a malikiya makruhi ne, a baiki ne, kamar yadda yake cikin sharhin risala al-fawaqid dani. An hakaito daga Imam Malik ta hanyoyi daban-daban, cewa Imam Malik yana ganin karhancin sanya wa mutum suna Jibril ko Mika'il ko Asrafi ko makamata. Abin mamaki kuma shin Imam Malik sunan shi sunan mala'ika ne shi ma kai, amma dai amma zafin shi makruhi ne babu. Amma wasu malamai suna ganin babu ne fi ake sawa. Abinda ya sa Imam Malik ya karanta, saboda akwai hadisi karara wanda Imam Tabarani ya ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tasammau bi asma'il mala'ika, kar ku dinga sa wa ƴaƴanku sunayen mala'iku. Wannan hadisi Bukhari ma ya rawaito shi a cikin at-tarikh, ba cikin sahihinsa ba. To amma hadisi ne mai rauni, kamar da Sheikh Al-Albani ya ambata a cikin Da'iful Jami' da wasu malamai gabansa. So da haka hadisi ne mai rauni, amma shi ma Malik a mazhabin shi ya ɗauki wannan magana, saboda a cikin sanya sunan akwai tazkiya. Abinda ya kalla kenan, illar da ya kalla shi sunaye ne na wasu tsarkakan mutane. Saboda idan mutum ya sa wa ɗanshi sunan kamar yana tsarkake ɗan, da kuma an hana tazkiya a wajen suna, a sa wa mutum sunan da yake nuna kamar shi wani bawa ne na musamman, kamar ce sunan mutum Al-Albaru ko Mu'iqun Lillahi ko wani abu makamancin haka. Duk da kuma sai malamai suka ce to ai kuma ana iya sa sunan annabawa kuma su ma ba yi na musamman, kuma kai ma duka baka ce babu kyau ba. A takaice dai wannan ita ce kulawar mazhabin Malikiya, cewa makruhi ne. Al-Imam Al-Qurtubi shi ma ya hakaito a cikin tafsirinsa wannan karatu. Amma wani mazhab kamar Shafi'iyya, kamar yadda Al-Imam An-Nawawi ya kawo a cikin Majmu' Sharh Muhadhab, ya ce mu a wajenmu da sauran malamanmu da ya halasta a sawa mutum suna cikin sunayen mala'iku. Amma abinda bai halasta ba shi ne a ce sunan mutum ɗin mala'ika, kamar yadda wasu suke sa wa ƴan suna Angel ko Angela. To da a ce za a sa mutum suna Malak, ci sunan shi mala'ika, wannan zai taɓa sunan shi randa ya gane bakin. Haka Malam Bakar Abu Zaini ya faɗa a cikin littafin shi Mu'jam Manahil Al-Fath, littafin da yake magana a kan lafuzan da aka hana mutane su dinga amfani da su, a ciki ya ce babu kyau wato a sa mutum suna ƴan sunan da zai nuna shi mala'ika ne. Amma waɗannan sunayen yanka na mala'iku, idan mutum ya ga yana so ya sa wa ɗanshi ko ya sa wa kanshi, to babu laifi yana iya sawa, gwargwadon wato fahimtar wasu malamai waɗanda suka ce ya halatta ɗin su ne kamar su Imam An-Nawawi da makamantansu. Allah ya gafarta musu da baki da su. A takaice Allah Maɗauki Sarki ya ce man kana aduwwan lillahi, wanda ya kasance maƙiyi ga Allah, wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah, wa rusulihi da manzannin Allah, wa jibrila da mala'ika jibrilu, wa mikala da mala'ika mika'ilu, fa inna allaha aduwwan lil kafiri. Bai sani Allah yana gaba da duk wani wanda yake kin Allah, duk wani wanda yake kin wani manzo na Allah, duk wani wanda yake kin wani mala'ika cikin mala'ikun Allah, domin waɗannan wato tawaga Allah. To in ka ki ɗaya daga cikinsu to ka kulla gaba da Allah. Ya zuwa cikin wani asali cewa, kamar yadda yake cikin tafsirin Tabari, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Yahudawa as'alukum bi kitabikum alladhi taqra'una, ina gama ku da littafin at-taura da kuke karanta hal tajiduna bihi annahu qad bashara bi Isa ibn Maryam tsakaninku da Allah ba kun karanta a cikin at-taura cewa Isa dan Maryam yayi baban Isra'ila bushara da cewa wa rasulun yati min ba'd ismihi Ahmad ba ku san wannan ba suka ce mun san ya kudu ismihi Ahmad cewa sunan shi Ahmad fa qalu Allahumma wajadna ka fi kitab daga mai guda wannan tafsiya sai suka ce eh da gaske ne mun karanta a cikin littafin mu zaka zo walakinna karihna sai suka ce amma mun muna kin ka ba ma san ka li annaka tastahillu al-abwab saboda ka zo da shari'a wanda ta halatta cin ganima wata hurid al-dima ka zo da shari'a wacce ta halatta jihadi da kashe kafirai sannan sai suka ce wa sabiquka jibril kuma jibril ne abokin ka haka mu ba za mu imani gaskiya ne mun karanta amma mu ka zo da wani abu da ba sani sai Allah ya saukar da wannan aya a sanadiyar saukar take nan cewa fa kul man kana abu da take gudu wa mala'ikati wa rusuli wa jibril wa mika a wannan hadisi za mu ga cewa wannan hadisi yana nuna mana tabbacin cewa yahudawa abinda suke yi tsabar kiyayya ne kamar da suka ce walakin na karihina ka dai ke wannan hadisi isnadin shi yana da dan sauƙin inganci amma dai ana iya istiqnasi ana iya daukar izina da abin da ke cikin sa domin ya dace da scope da abin da muka ji mabambanta sura ta wannan yake tarbiyyar su ita ce tsarin su ba ruwan su da bin dokokin Allah sai san zuciyarsu da shi kuma ya tabbata cewa waɗannan mala'iku duka mala'iku ne na Allah kuma matsayin su ɗaya a wurin Allah bayin Allah mala'iku ma'aikatan Allah kowa kuma da irin abinda Allah ya bashi kamar yadda tsakankanin annabawa ake iya samun wani annabi ya fi wani kamar yadda Allah yake cewa tilkar rusulu fattana ba'dhum ala ba'd to haka ana iya samun cikin mala'iku shi ma wani matsayin shi fi na wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin addu'a ya tashi sallar dare kamar yadda Aisha ta rawaito kamar yadda ke cikin sahih Muslim yakan yi addu'a ya ce Allahumma rabba jibra'ila wa mika'ila wa israfila fatir as-samawati wal ard alim al-ghaib wa ash-shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun sai annabi ya ce ihdini lima ukhtulifa fihi min al-haqq bi idnika innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim wannan cikin addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake musamman da daddare wanda kuma ya horar da mu cewa mu dinga yin ta tana sa Allah ya sanya ka akan shari'a yana cewa Allahumma ya ubangiji rabba jibra'ila ya Allah ubangijin da ka halicci jibra'il wa israfil ubangijin da ka halicci israfil shine mala'ikan hurar kuke wa mika'il ya Allah ubangijin da ka halicci mika'il shine mala'ikan da ke rabar arziki da fatirar samawati wal ard ya Allah wanda ka halicci sammai da ƙasa anda tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun kai ne kake alimul ghaibi wa shahada masanin abin da ke fide da ke boye kai ne kake hukunci tsakankanin bayinka akan abin da kake ake sabani akan ihdini lima khulifa fihi min al-haq bi idnik ya Allah duk abin da akai sabani akai Allah ta shiryatar da ni zuwa ga abin da yake shine daidai innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim Allah kana shirye da wannan gaira mazuwa ta fakki mai ci wannan addu'a kun ga a cikin ta Allah ya manzo Allah sai suna ambata manyan mala'ikun nan guda a jere a matsayin su na mutane ko kuma su halittu na kusa da Allah wanda yake tawassuli da a kasancewa Allah ma hakkin su idan ne zaka gwara wanda kace kai ka yadda da daya a ciki baka yadda da daya ba ko ka yadda da wani baka yadda da wani sai inda ma can baka yadda da su ba duka kana neman a kicina ne kana neman barna ne wanda Yahudawa kuma abinda aka san su da shikenan Allah ka kare sai Allah ya ce wala kad anzalna
wala wajalna ilayka ayatin bayyina وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ
Allah sarki sarki ya cigaba da cewa walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinatin wama yakfuru biha illa al-fasiqun. Haqiqa mun saukan maka da ayatin ayoyi bayyinatin wanda suke a fili karara, wama yakfuru biha babu mai bujire ma waɗannan ayoyi illa al-fasiquna, sai waɗanda suke fasikai wanda suka fitar da suka fice daga da'ar Allah. Ya zo a cikin tafsiri na Ibn Jarir da ainihin tafsiri na Ibn Abi Hatim da sira ta Ibn Hisham cewa wani babban malami cikin Yahudawa da ake ce mishi Ibn Suriya, mun ambace shi a kwanakin baya, shi ne ya zo gun manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya Muhammad, ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ji'ta na bi shay'in na'rifu, ka ce kai annabi, amma wannan baka kana yin irin abubuwan da annabawa suke yi ba, baka zo da wata aya cikin ayoyin da annabawa suke zuwa da shi ko ta mu'jiza cikin wurin annabawa, ka dai san mu muna da ilimi kuma mun saba wato mu'amala da annabawa, idan da kai annabi ne ya kamata ka zo da abubuwa khawariqul ada wanda da mun gani za mu kasa, kaga wannan ba wata sabon shuma ce, shi ne sai Allah ya saukar da wannan aya. Allah ya ce walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinatin, hakika mun saukar maka da ayoyi wanda suke masu bayani dalla dalla. So daga nan ne ma sai aka samu bambancin fasara tsakanin malamai, ko dai da ma ayat anan al-ayatul matluwa, waɗannan ayoyin na Qur'ani da ake karantawa su Allah yake nufi da walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinatin, mun saukar maka da ayoyi abun karantawa cikin Al-Qur'ani da Sunna, ko ya zama walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat ay mu'jizatin wadihat, mun saukar maka da mu'jizoji wanda suke gasunan a fili, babu wani wanda wato ya rayu a Madina musulmi ne ko kafiri da zai iya ƙaryata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mu'jizoji bayyanannu waɗanda kowa ya gansu, ayyukan da ya yi na ban mamaki da abubuwan da ya aikata na ainihin wato gagara gasa. Al-misali su Yahudawa sun fahimci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar da yake cewa ubitu khamsan lam yu'tahunna ahadan min al-anbiya min al-mursalin, Allah ya bani wasu abubuwa guda biyar waɗanda bai baiwa wani cikin annabawa da manzanni ba, daga ciki shine da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana firgita abokan gabara tun ya rage sura wata daya je inda su, kuma Yahudawa ta ce sunan firgita, sannan sun gani a yakin Ahzab yadda Allah madauki sarki yace maki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'jizi da bandar, sannan sun gani a yakin Badar tun kafin akai Ahzab yadda Allah ya ce maki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'jizozi da turo mishi da mala'iku wanda suka taya shi yakin nan da yadda ya ci nasara akan kafiran Makka lokaci guda, da sanan ba za su ga irin mu'jizin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi nuna, amma da haka yace ko mu ga wani abu daban da zai sa mu gaskata annabta kawa, wannan yana faɗa ne saboda kafircin sa da fasikancin sa. Allah madaukakin sarki yace walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinatin, hakika mun aiko maka da ayoyi masu bayani dalla dalla, ko kuma mun aiko maka da mu'jizoji wanda suka bayyana karara, ko ya zama ayar tana ɗaukar duka fuskokin guda a sai dama kamar da Allah ya faɗa wa mai kurbiha inda alfasi kamar da wa mai kurbiha inda almu'min, mu'jizozi suna zuwa a koda yaushe ga annabawa, amma sai wanda Allah ya bashi gamdakatar ɗin shari'a da yake imani. Kamar da Allah ya ga mutanen Makka, wama mar'ana an nursila bil ayati illa an kallaba bihal awwal, Allah ya ce da suke ta cewa su an ce musu wannan annabi ne, sun zai sun tambaye Yahudawa, Yahudawa sun ce musu tun kafin annabi hijira sun ce musu indai annabi ne to ku ce kawo muku mu'jiza, ku ce kawo muku wani abu gagargasa irin wanda Musa da Isa da Haruna da Sulaiman da Yusufa da sauransu suka zo da shi, sai Allah ya ce ka ce musu ba abin da ya hana mu aiko da irin waɗannan ayoyin a lokacin da aka yi maka challenge cewa in ka isa ka kawo, Allah ya bashi ayoyi amma ba da sunan challenge ba da sunan kawai ganin dama Allah amma in sanda kafirai suka ce ne in ka isa kai kaza yayi to Allah ya sani cikin ilimin sa idan an yi ba za su yi ba kuma Allah ya isa yayi din shine ce illa an kaza ba bihal awwal sai saboda na farko kafaran farko ba su yi ba kuma saboda sunnan Allah shine idan ya aiko da annabi kukai challenging din annabin cewa ya kawo mu'jiza za ku imani idan ya kawo ba ku imani ba daga nan sai halakarwa daga nan babu wani sauran uzuri kuma sai a darkake ku gaba daya to Allah kuma cikin hikima sa bai yi nufin darkake al'ummar Makka ba kuma kana Allah ya azibahum wa anta fihi kuma kana Allah ya azibahum wa yastaghfir Allah bai nufin ya musu halakarwa kwaf daya irin ta adawa ko samudawa ko makamantansu saboda Allah ya cikin hikima sa yana so ya fada ladan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wasu ɗaiɗaikun kafirai ba su imani ba idan suka mutu ko aka kashe su a yaƙi to duka ƴaƴansu sai su musulunta sai annabi ya samu lada mai yawa saboda da gwargwadon yawan musulmai gwargwadon yawan ladan shi saboda haka duk su Abu Lahab su Abu Jahal su Abu Wali ne da suke kafircin nan manyan kafiran nan ƴaƴansu sai su musulunta da jikokinsu haka nan mutanen ƙasar Ta'if da suka jajjabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ji masa rauni da aka bashi zabi ko a halakar da su yace a kiyale su dukkanin su sun musulunta daga baya saboda wannan wato irin zabi da Allah ya manzo shi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya kasance ko da kafirai sun ce a kawo wata aya ta kure sai Allah ya ce ba za a kawo a kiyale su 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 gama iya rashin kirkin su idan sun shude sai Allah ya haifar da mu'minai daga sassansu to shine anan wato mutanen Madina kafirai cikin Yahudawa suka nemi su kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan challenge din shine Allah ya ba su amsa da cewa ai kuwa an saukar da ayoyi na karantawa tunda ku kuna da ilimi ku ba jahili bane ya kamata ku karanta ayoyi na ku imani har ila yau kuma an saukar da mu'jiza tun kafin ma ku ce kuna so ku ga mu'jiza Allah ya saukar da ita saboda haka wannan qur'anin kawai ya ishi ku da aure shi anna anzalna alaykal kitaba yutla alayka bi ishi shi aya ba cewa mun saukar maka da qur'ani da ake karantawa da inna hadal qur'an yaqussu ala bani isra'ila akthar alladhi kan hum fihi fi yakhtalif to kasancewar qur'ani ya zo ya labarta abubuwan da ku da kanku kun shaida cewa babu wanda ya san wannan labarin sai ku da kuke ta koyewa amma qur'ani ya zo ya labarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwan da iyayenku da kakanninku da danginku da zuriyarku suka aikata na badala da sharhuliya da saurin kai har kuna cewa man akhbara muhammadan bi kulli haqa a ina yake wannan labarin to kasancewar shi ya zo da wannan labarin kada ya ishe ku tabbatar da cewa lalle Allah ne ya gaya muku shine ma'anar Allah wala ta anzalna ilayka ayatin bayyinatin wa ma yakfur biha illa al-fasiquna aw kullama ahadu ahad
aw kullama ahadu ahdan nabadhum fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun
yanzu wannan kuma an ɗauko wani sabon zance wanda shine mukhalafa saba wa Allah da suka yi na 17 shine wato su suna da karya alƙawari su karya su maimaita su karya su maimaita Allah yace aw kullama ahadu ahad yanzu nan duk sanda suka dauki wani alƙawari fariqum annabar nabaru fariqum minhu wani tashi cikin su sai su wadi da alƙawari bal aktharuhum la yu'minun da dama da cikin su ba su da imani Allah madaukakin sarki yana babu labari kamar da muka karanta a wasu ayoyi a baya aya ta 63 aya ta 83 aya daga 84 da wasu sura inda aka ce an dauki nika na banu isra'ila an dauki alƙawari da su ga abin da za su ga abin da za su ga abin da za su sakari alƙawari to nan ma abin da ya faru kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan da suka je waɗancan tambayoyi guda biyar ɗin ya amsa hudu daidai suka ce eh sun yarda ya zo kan ta biyar suka ce ko ka amsa daidai mu ba za mu yadda ba indai ka ambaci wani sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aika musu da wani mutum mai suna Malik ibn Sayyid yace ka tafi anguwar Yahudawa ka je ka tuna musu da alƙawarin da muka yi da su cewa sun dauki alƙawarin da su imani matukar na amsa musu tambayoyin su guda biyar kuma na amsa musu kasancewar amsa ta biyar bata musu dadi a rai ba wannan da ya cire wannan amsa da kasancewa daidai ba amsa ce daidai yace ka je wa zakirul yahuda bima akhadhu ala anfusihim min al-bawaqiq ka tuna ba yahudawa abinda suka daukan wa kansu na alƙawari wa bi annahum sayu'minuna bi muhammad cewa kuma za su imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ga musu suka ce wallahi ma ahida ilaina muhammad shay'an suka ce wallahi ba ya fata ba wa ma akada alaina mithaqa ko ba wani alƙawari da aka yi abin da aka yi su a gaban mutane kowa yana ci kowa yana gani sai suka karyata suka ce su san ba ya haka da su ba nan duniya su ba su san wanda wannan zancen ba shi ne sai Allah ya saukar da wannan aya cewa awa kullama ahadu ahadin to da ma ku haka kuke yin gudawa duk sanda aka yi wani alƙawari da ku na bar fariqun minhum wani sashi cikin su su wa ida wannan alƙawari bal aktharuhum la yu'minun Allah ya ce lallai da yawa daga cikin su wato ba su da imani wannan shine al'adar Yahudawa tun daga wannan zaman sun yi alƙawari da Annabi Musa sun karya sun yi alƙawari da Annabi Yusufa sun karya sun yi alƙawari da annabawan Allah daban-daban Sulaiman da Dawud sun karya duk wani wanda suka yi alƙawari da shi yana daga cikin ɗabi'ar su shine kafin a ankara sun karya wannan alƙawari yanzu ga shi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sun zo wurin sa sun masa alƙawari kuma sun karya wannan shine al'ada har a wannan zamani a wannan zamanin da kuke rayuwa Yahudawa da Isra'ila waɗanda suka yi kama wuri zauna a ƙasar ƴan uwan mu Falastinawa suka zo suka shata inda suke so da goyon bayan manyan ƙasashen duniya su Burtaniya da Faransa yanzu kuma da Amerika mai da kowa ya sani da ƙarfin iya aka zo aka zo da su a wajen Larabawa suka ce ba su yarda ba suka tada ƙayar baya a farkon al'amari ƙasar Masar ta jagoranci wannan rigima aka yi yaƙe-yaƙe aka ci ƙarfin Larabawa aka zo aka ce to a yi yarjejeniya ta zaman lafiya daga cikin muhimman abin da aka rusa daidai ne a kullum yadda ake ce ma wato abin da mu'ahada ce Oslo wadda aka yi a birnin Oslo na ƙasar New York Norway Oslo Agreement ba na manta ba 1975 wani abu wannan mu'ahada da aka yi akan cewa to shikenan duk da fa su zalunci ne fa abin da suka yi cewa wuri kaza da wuri kaza da kuka riga kuka kama wuri kaza irin wato abin nan Golan Heights da yankin abin nan tekun Jordan da ita kanta Tel Aviv da makamantansu wuraren suka riga suka kama shi kenan an bar muku amma kada ku ƙara ko ciki ɗaya kar ku cutar da ko kaza a wajen da ba naku ba wuraren da su kuma suke su ɗan gaza a Addafal Gambiya da birnin Kudus da kaza su kuma su riƙe nasu amma ba a yi mako hudu ba ba a yi wata ɗaya ba sai dai wuraren su sun karye wannan alƙawari aka sake yin wani aka sake ko da za ka browse ka ce misali Israel Palestine crisis ko breach of agreement by Israel and Palestine crisis za ka shama maki a madara irin bayanan da za ka gani na irin karya alƙawarin su alƙawarin da aka yi na bara 2025 a Oktoba wanda aka yi akan aka kira shi da suna Gaza Ceasefire Agreement alƙawarin tsagaita wuta a Gaza sai da Aljazeera suka yi rahoto akan cewa cikin shekara Isra'ila sun saba wa alƙawarin sama da sau 1,500 su saba su kai farmaki su kai farmaki su yi zalunci wani ke kuwa sura ta wannan wani abu ne da Qur'ani ya riga ya gaya mana da game da su shi ne awa kullama ahadu ahadan nabarahu fariqun minhum, dama haka kuke ku Yahudawa, duk sanda wani ya alƙawari da ku za ku watsi alƙawari, haka suka yi da manzaba sallallahu alaihi wasallam gashi mun ji, haka kuma suka karya babban alƙawarin da suka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Makka, ya zo Madina, daga cikin abu na farko da ya fara yi, yayi taro da bangarori stakeholders na garin, su ne waɗannan Yahudawa da mutanen Madina asalin Aus da Khazraj, yace to dukkan mu yanzu zaman gari ɗaya ya haɗa mu, ya kamata ya zama muna da yarjejeniyar taimakon juna, cewa duk wanda daga cikin mu wasu abokan gabansa suka kawo masa farmaki, za mu haɗu duka mu kare garin, saboda in ya shafi ɗaya daga cikin mu ya shafi garin gaba ɗaya. Suka ce sun yarda, wakilansa suka sa hannu a takarda, amma shi ma wani alƙawarin ba su taɓa aiki shi, domin su ne suka ci gaba da zagayawa suna gayyatar mutanen Makka Ƙurayshawa cewa ku zo mu haɗu mu magani shi. Su suka ci gaba da aikawa da Ƙurayshawa intelligent report akan duk abin da ke faruwa da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, su ne spy haga, wato su kullum a cikin kiran ƙauye yake, wanda wannan abin da yake nuna mana ya kamata shugabannin daulolin musulmi da jagororin musulmi su dawo cikin haikin su, su gane Yahudawa ba abokan yin alƙawari ne ko yin yarjejeniya ba, ba wannan bai cikin wato dictionaries, bai cikin cultures. Yanzu dai ƙasashen Larabawa musulmi sun ga wannan aikaci fiye da shekara 30-40, kullum suna stailin yarjejeniya tsakaninsu da Yahudawa, cewa za mu ba ku mai, za mu ba ku kaza, za mu ba ku kaza, ku kuma kawo sojojinku ku yi bet a nan don ku kare mu daga abokan gabanmu. Waɗannan sojoji da ake kawo sarakunan musulmi, sarakunan ƙasashen musulmi suke gina sansanin, suke siyan kayan da ake ajewa na buƙatar kayan surveillance daga gurin su waɗannan kafirai, su ba da ake amma gurin su za a ce suke biyan kuɗaɗen alawansu da ake biyan sojojin da ke zama wa, suke ba su duka wato essential services da suke buƙata, wuta, ruwa, road access da sauransu duka su suke wahala. Amma kuma yanzu da yaƙin ya zo gashi gadagada, sai suka nemi duk wannan abokan kudin da suka rasa, wayar America ba ta ce su America na can tana ta kanta da ita da Isra'ila, aka bar su su ma su ta kansu, su kuma su shirya yi ta kansu in ana yaki, so da haka aka lalata duka wannan babies da ke cikin Saudiya da Kuwait da Dubai da ina ne, kuma in ba Allah ne ya ce miki shi ga wannan Larabawa nan ba za su dogara shi daga wannan abu, ma'ana bayan ba ta lafa za su ƙara zuwa America ta sa su ƙara gina waɗannan ƙawaid difa'iyya, waɗannan wato defense bases, za su ƙara gina su da kuɗaɗensu, sannan kuma su ci gaba da biyan America kuɗin gadi da ƙarya. Za ga wannan abin baƙin ciki, abin takaici ne, sai dai a ta da Allah Ubangiji ya sa su gadi, Allah ya shirye su domin da su ba. Wato ga Qur'ani tuntuni ya gaya mana cewa waɗannan mutane ba abokan yarjejeniya ne na san mutunci da sanin ya gabata, duk alƙawarin da aka yi da shi abu na gaba kawai shi za su fara tunanin ta ina za su bi su karya wannan alƙawarin, ta ina za su bi su karya wannan alƙawarin, shi ne kullum tunanin su, shi yasa mun ji a baya Allah ya musu alƙawarin su yi kaza, Allah ya musu alƙawarin su yi kaza, sun ce za su yi ba su yi ba, zamanin Annabi Musa ba su yi ba, zamanin Annabi Sulaiman ɗan Dawud ba su yi ba, zamanin Annabi Isa ba su yi ba, haka nan yanzu zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zaman Madina ba su yi ba. Ba kamar wannan zamanin da muke rayuwa shi ma irin abin da suke yi kenan na ainihin wato karya alƙawura, a cikin ci Allah ya ce aw kullama ahadu ahadan nabadahu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun walamma ja'a rasuluhu
وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كأنهم لا يعلمون.
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da mana bayani akan wannan dabi'a ta Yahudawa game da karya alƙawari. Wato yanzu za a bayyana mana cewa ba ma alƙawarin da suka yi da mutane ɗan uwan su suka karya a alƙawarin da suka yi da Allah ba su da suka karya. Shi ne Allah alƙawarin cewa idan wannan manzo na ƙarshe ya zo ba za su kaɗa shi. A ga wannan yanzu alƙawarin nauyin shi ya fi nauyin alƙawarin da suka yi da mutane ɗan uwan su. Alƙawarin da kai ma Allah cewa in za ka gaggata annabinsa da ya zo ba ka gaggata ba. Allah ya ce wa lamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'a, yayin da manzon ya zo musu daga wurin Allah musaddiqun lima ma'ahum, yana gaskata abin da ke tare da su. Na faga fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wa ra'u, sashi daga cikin waɗanda aka bai wa littafi sai suka yi watsi da littafin a bayansu. Littafin da a cikin shi ne akwai alƙawari, sai shi ma littafin suka ƙaryata shi suka ce ba su yarda da shi ba. Ka annahum la ya'lamu, kamar ka ce kan tagaryar jahilai, wato abinda suka sani ma sun ƙaryata shi dan su cimma burinsu na ƙaryata manzannin Allah. Kamar yadda muka ce, Yahudawa ba su san alƙawari ba, ba su san darajar yin alƙawari ba. Mu kuma musulmi, Allah ya ladabtar da mu akan mun ɗauki alƙawari mu cika. Duk da haka da aka zo mu'amala da Yahudawa da ire-irensu kamar kafirai, sai da Allah ya ja kullunmu a kan wannan. Kamar yadda Allah yake cewa famastaqamu lakum fastaqimu lahum, tauba da kuma irin wa innaka fu aymanahum min ba'di ahadin. Allah yake wa ta'amu fi dinikum faqatilu a'immatul kufur, idan suka yi suka juya baya suka karya alƙawari suka soki addininku, ku yaƙi jagororin kafirai. Wato Allah ya nuna mana cewa ko da mun yi alƙawari da wasu kafirai, irin yanzu yadda ƙasashen musulmai shugabannin musulmai suka yi alƙawari da waɗannan kafiran, to ba wai zuwa ba ne kawai dushen take ba, dole mu sa ido mu gane suke. Idan sun yi wani abu da ya saɓa wannan dokar, to a yi musu hukunci gwargwadon abin da yake cikin yarjejeniya. Amma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma kakanninsu wannan hukunci, Banu Qurayza da Banu Qayruqa, za mu zo a gaban Allah ne babu labari insha Allah abin da ya faru da su. Abin da ya faru da su bayan sun karya alƙawari, Allah ya ɗauko mala'iku suka musu ja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru da kuma irin hukuncin da aka yi. Amma a yayin da ya zama cewa shugabannin musulmi sun daina wannan tunanin, sun daina aiki da waɗannan ayoyin, sun koma kawai damuwarsu kawai shi ne su su yi sharholiya kuma su samu wato yardar Yahudawa. Ya zama da cewa su Yahudawa sun yarda da su, sun riƙe su a matsayin abokan hulɗa. To in suka samu wannan suna ganin sun samu nasara kenan. Wannan shi ya ja musulmai da musulunci a wannan zamani muke cikin wannan ƙasƙancin da muke gani. Babu da wasu shugabanni na a zo a gani wanda za su iya tsayawa su wakilci musulmai a cikin siyasa da rigimar duniya. Shi yasa duk wanda ya taso, ko da wani kamar kirki ba ne, ko da wani yana da kashi a gindinsa, in ya taso aka kamar zai sa wa waɗannan Yahudawa kara a hanci, in sai a goyi bayan shi, ko da mutum banza ne, su sadda, su kanzayi, su wancan na Turkiya, mai sunan shi ma. Mai sunan shi? Yawa Erdogan da ire-irensu, duk mutanen banza ne ba, wa mutanen kirki ba ne, duk mutane ne wanda su ma siyasar duniya ce kwatanta da su. Amma tun da dai har za su iya ja da Yahudawa, to kawai sai mu ji cewa waɗannan su ne jagororinmu. Kai hatta waɗancan kafiri ‘yan uwansu irin na Rasha, irin na South Korea, ai muna jin daɗi ko idan suna da nasu, duk da kafiri ne ‘yan uwansu. To ina kuma da a ce shugabannin musulmai waɗanda gaske shugabannin musulmai za su ɗauki wannan gaba, musulman duniya za su koyi bayan su, su musu addu'a da fatan alkhairi, ba kuma sai Allah ya ba su nasara a ce ƙasa irin Saudiya, irin Kuwait, irin Masar, irin Pakistan da irin waɗannan ƙasashen musulmai masu ƙarfi, su sanya addinin a gaba cewa su ne wakilan addini da Allah ya ba. Allah ne zai ba su taimako, musulmai za su musu addu'a, Allah ne ba su nasara a kan waɗannan kafirai. amma wannan ba shi ne a gaban su saboda ba ta komawa su dau izina daga abinda alqur'ani yake karantar da wanda kuma qur'anin nan gashi nan yayi bayani dalla dalla game da waɗannan masaloli Allah ubangiji ya gafarta mana Allah kuma ya sa shugabannin su hankalta su dawo cikin hayyacin su game da wannan irin sarkakiya da ake rayuwa a wannan zamani bari mu dakata nan insha Allah mun dawo zamu sake koma kan wannan aya wannan ma ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina muhammadin wa alihi wasallam.